This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalma Sigarba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a 5 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa ma Prime Minister Netanyahu cewa ci gaba da tallafawa Isra'ila yakin da Hamas zai buƙaci samar da sabbin matakan kare fararen hula da ma'aikatan jinƙai. Ƙasar Finland ta rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro na tsawon shekaru 10 da Ukraine. Ana daɗa samun damuwa tsakanin ƙasashen yamma kan yiwuwar cewa Rasha tana ƙarfafa makaman kariyarta da tallafi daga China, Koriya ta Arewa da Iran.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan sharuɗan da Amurka ta gindaya ma Isra'ila game da halin da ake ciki a Gaza. Za kuma a ji dalilin da yasa ya kamata a yi taka tsantsan wurin bayani a duk lokacin da 'yan bindiga suka sace mutane.
Yan ta'adda idan suka yi wannan kidnapping din dukkan jini su ma suna sauraron radio ne ake suna jin labari kamar yadda kowa ma ke tabbata su san wani irin tasiri abin da suka yi.
Kamar kowace ranar Juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda Isa Lawan Ikara ke gabatarwa, inda yau shirin zai dubi kace na can da ake yi kan basukan da gwamnatin jihar Kaduna Najeriya da ta gabata ta ciyo, da kuma rikicin cikin gida da ya dabaibaye jam'iyyar Labour a Najeriya. Sannan za a ji darussan azumi albarkacin watan azumi na Ramadan. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa ma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a jiya Alhamis cewa idan har Isra'ila za ta ci gaba da samun tallafin Amurka a yakinta da Hamas, za ta buƙaci ta bijiro da sabbin matakai don baiwa fararen hula da ma'aikatan jinƙai da ke ƙoƙarin kai musu abinci kariya. 'Yan kwanaki bayan da dakarun Isra'ila suka yi lugudan hare-haren saman da suka yi sanadiyar kisan ma'aikatan jinƙai 7, fadar White House ta ce Biden ya jaddada wa shugaban na Isra'ila ta wayar tarho cewa ba ma goyon bayan harin da aka kai wa ma'aikatan jinƙai, sannan ba za mu amince da ci gaba da wannan yanayi na halin na buƙatar jinƙai da ake ciki ba. Ya kuma nuna cewa Biden ya buƙaci ɗaukan sabbin matakai don kare fararen hula da kuma buƙatar dakatar da buɗe wuta ba tare da ɓata lokaci ba, da rikicin da aka kwashe aƙalla watanni 6 ana gwabzawa. Jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuƙi da Rasha ta kai cikin dare ya kashe aƙalla mutum 4, sannan wasu 12 sun jikkata a birnin Kharkiv da ke gabashin ƙasar. Magajin garin Kharkiv Igor Terekhov ya ce jirage mara matuƙan sun afka wasu gidaje inda mutane ke zama. Harin ya yi sanadiyar katsewa mutane 350 wanda suke zama a yankin wutar lantarki. Ya kuma buƙaci dukkanin jakadun su baiwa ƙawayen Ukraine baki domin samar wa Ukraine na'urorin kariya masu inganci. A ranar Laraba, Ukraine da Finland sun rattaba hannu akan wata yarjejeniyar tsaro na shekaru 10. Yarjejeniyar ta sa Finland ta zama mamban NATO na 8 da ta shiga yarjejeniyar tsaro don na dogon zango don baiwa Ukraine kariya daga hare-haren Rasha cikin wannan shekarar. A wani bangaren kuma, Sakataren Harkokin Wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Alhamis cewa akwai buƙatar baiwa Ukraine ƙarin tallafi cikin gaggawa, biyo bayan ganawar da ya yi da ministocin harkokin wajen ƙasashen NATO a sa'ar da ake daɗa samun damuwa kan yiwuwar cewa Rasha tana ƙarfafa makaman kariyarta da tallafi daga China, Koriya ta Arewa da Iran. Daga bayanan da na samu yau, kowace ƙasa har da Amurka za ta ƙara azama sannan akwai bukatar ƙara ƙaimi wajen nemo yadda za a samar wa Ukraine kayayyakin da take ci gaba da bukatar su, abinda Blinken ya faɗa wa manema labarai kenan bayan kammala ganawar da yayi da ministocin harkokin wajen kasashen kawancen NATO a shalkwatar kungiyar da ke Brussels. Yayin da mambobin NATO a raddin kansu suke baiwa Ukraine tallafin makamai, kungiyar a matsayin tsintsiya daya ta maida hankali akan samar mata da tallafin makamai da ba sa mummunar kisa domin kaucewa ta'azzarar tashin hankali da Rasha akan gudunmawar su kai tsaye. Ya zuwa yanzu sama da kasashe 30 sun kulla ko suna kokarin kulla alaka tsakanin su da Ukraine. Mu kan mu Amurka muna kokarin kullata mu alakar da ita, ya shaida. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoto na farko na musamman. Kamar yadda aka ji, Amurka ta yi kashedi ma Isra'ila game da makomar abotarsu muddin ba ta canza salo ba a Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya ma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis cewa goyon bayan Isra'ila da Amurka ke yi zai fa dogara ne kan sharaɗin cewa Isra'ila ta ɗau matakan kare Falasɗinawa farar hula da ma'aikatan jinƙai a Gaza. Yan kwanaki bayan da wani harin jirgin saman Isra'ila ya yi sanadin mutuwar wasu ma'aikatan jinƙai na ƙasa da ƙasa su 7, fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Biden ya jaddada ma shugaban na Isra'ila cewa haɗi kan ma'aikatan jinƙai da kuma halin da illahirin yanayin jinƙai ke ciki a yankin ba abun yadda ba ne. Mai baiwa Amurka shawara kan harkokin tsaro na ƙasa John Kirby ya ce
the need for Israel to announce and to implement a series of specific concrete and measurable steps.
Yace shugaban kasa yayi bayani dalla-dalla kan bukatar Isra'ila ta yi shelar shirin daukawa tare da kuma aiwatar da wasu jerin takamammun kwararren matakai da za kuma iya tantancewa na magance illar da ake ma farar hula da matsalolin jinkai da kuma kare lafiyar ma'aikatan jinkan. Ya bayyana karara cewa manufofin Amurka game da Gaza zafi su ta'allaka ne kan abinda muka fahimta game da abinda Isra'ila ta gaggauta yi kan waɗannan matakan. A Brussels ma, sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya gaya ma manema labarai cewa manufofin Amurka kan Gaza sun ta'allaka kan abinda ya kira gaggauta ɗaukar mataki daga ɓangaren Isra'ila don kyautata yanayin samar da tallafi da ilahirin yanayin jinkai a wurin da kuma kare lafiyar ma'aikatan jinkai da na waɗanda ba su ji ba ba su gani ba. Blinken ya ci gaba da cewa
we don't see the changes that we need to see.
Ya ce duba abinda zan iya faɗi kawai yanzu shine muddin ba mu ga irin sauyin da muke buƙatar gani ba za fa a ga sauyi a manufofinmu. Duk da muhimman matakan da Isra'ila ta ɗauka na barin a shigo da kayan agaji cikin Gaza, abubuwan da ake gani a ƙasa sun yi matuƙar rashin gamsarwa kuma ba za a lamunta da hakan ba. Ya ƙara da cewa mummunan harin nan da aka kai kan ma'aikatan agaji na World Central Kitchen a wannan makon shine na farko, dole fa ya zama na ƙarshe. Nan take dai Isra'ila bata fito fili ta ce komai kan waɗannan buƙatu na Amurka ba.
Wannan kenan. Ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Aisha da kashi da biyu na labaran duniya.
Shugaba Biden ya yi farin ciki da cikar kawancen NATO shekaru 75 a jiya Alhamis, yayin da kungiyar kawancen tsaron ta marabci sabuwar mambanta Sweden wacce wannan ne karon farko da ta halarci wani babban taron kungiyar. Sannan yayin da Ukraine take fatar za a amince da muradinta na shiga kawancen a taron kungiyar mai zuwa da za a yi a Washington. Cikin wata sanarwa, Biden ya marabci sabbin mambobin kungiyar Finland da Sweden, yana mai cewa wajibi ne mu kare wannan nasarar kana mu dora a kai. Biden ya ce wannan ita ce kawancen tsaro mafi girma da aka taba samu a duniya. To sai dai ba haka kawai ya tabbata ba, kazalika bai kasance abin da za a kauce masa ba. Somalia ta ce ta yi wa jakadan kasar Habasha umarnin ya fice daga Mogadishu. Kana ta ba da umarnin rufe ofishoshin jakadancin kasar biyu. wanda suke yankuna masu zaman kansu a yankin Portland da yankin Somalia da ya balle daga kasar sakamakon wani rikici da ya shafi tashar jirgin ruwa. Tsoma bakin gwamnatin Ethiopia a cikin al'amuran cikin gidan kasar Somalia ya saba yancin Somalia a matsayinta na kasa mai cin gashin kanta, abinda ofishin Prime Minister Somalia ya faɗa kenan cikin wata sanarwar da ya fitar jiya Alhamis. Wannan matakin ya biyo bayan wani taron da manyan kusoshin gwamnati ƙarƙashin jagorancin Prime Minister Hamza Bar wanda aka yi a Mogadishu.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a ci gaba da kawo maku wata hira kan matsalolin tsaro a Najeriya da kuma hanyoyin da ka taimaka, abokiyar aikinmu Aisha Ma'azu ta tambayi Wing Commander Musa Isa Salmanu Murabus kan tasirin da bayanan koko bayyana wasu bayanai kan yi wajen nasara ko rashin nasara a yaƙi da ta'addanci da sauran matsalolin tsaro. Sai ya ce,
ba shakka ba kowane bayanin tsaro ya kamata a fito da shi ga bayanan jama'a da sauransu, amma kuma su jama'a suna da alhakin kullum a sanar da su irin matakan da ake ɗauka na tabbatar da tsaronsu, da kuma idan abu ya faru irin wannan babban hakanan na ba su, saboda a ba su tabbacin cewa ana gwamnati na aikin tabbatar da wannan abin bai ƙara faruwa ba. Na farko an solving din wannan, kamar mun bada misali kamar wurin sace yaran nan, dole a fito da rahotannin da za su nuna cewa, ko kuma bayanan da za su nuna menene gwamnati ke yi domin kwato su, domin kuma wannan. Sannan kuma dole a nuna mu jama'a cewa matakan da gwamnati ke yi na tabbatar da cewa wannan abun bai ƙara faruwa ba a yanzu da kuma nan gaba. So dole ne a samu matsaya, ko kuma a samu deliberate balancing, wato ai ba
daidaito a daidaita al'amura.
Yawa a daidaita al'amura tsakanin abin da za a ce bayanan da za a ɓoye na sirri da kuma bayanan da za a fitar da su ga jama'a, saboda sami karfafa manta wa'annan 280 da an kai ƴaƴan jama'a ne, ƴaƴan mutane ne, iyayen su nan suna cikin al'umma ne, yawa cikin wani yanayi na dinduwa da sauransu. Sannan kuma a zo a ce a ba za a gaya musu komai ba, ai bai kamata a ce haka ba. Sannan kuma ba ma su kaɗai ba, ai a Najeriya kusan kullum abubuwa na faruwa. Dole mutane, idan ba a gwamnati ba ta faɗi da abin da ke faruwa ba da sauransu, dole za a yanzu muna abin da ake cema information age ne, ba su ji ba a wannan, wasu za su zo su rubuta a social media ko kuma yanar gizo-gizo da sauransu. So gwamnati na da alhakin fito da bayanai wa'anda ba irin na sirri ba ne, wa'anda za su yi truncating ɗin effort ɗin da ake. Saboda haka mutane na da alhakin a shaida musu me ke faruwa, me gwamnati ke yi, me yanayi irin tanadi ko kuma wani irin shiri ne gwamnati ke ta tabbatar da cewa wannan abun bai ƙara faruwa. Shi ta'addanci gaba ɗaya, wato jinin da yake aiki da shi ko kuma iskan da yake shaƙa, shi ne information. Wato shi ta'addanci al'amari ne na tsorata jama'a, jama'an gari. Gwamnati ita an yi ta ne domin ta ba mu mutane tabbas ta kula da jama'a da sauransu. Shi kuma ɗan ta'adda, shi kuma aikin shi shi ne tsorata jama'a, ya nuna masu cewa gwamnati ba za ta iya tsare shi ba. Saboda haka gwagwarmaya ne tsakanin gwamnati da kuma su 'yan ta'adda, amma wanda ake ma gwagwarmaya na akan shi shi ne shi
al'umma.
Wato al'umma, ita gwamnati shi ɗayan ta'adda, ai idan suka yi wannan kidnapping ɗin, sukan zo su ma suna sauraron rediyo ne ake yi, suna jin labarai kamar yadda kowa ma ke ji, saboda su san wani irin tasiri abinda suka yi yake. Saboda haka dole gwamnati ya zama cewa ita nata bayanan da take badawa shi ne nake kamar da na faɗi dazu, shi ne na tabbacin cewa wannan abin da ya faru ba zai ƙara faruwa ba, kuma muna tabbatar da cewa, ko kuma gwamnati na tabbatar da cewa ba za ta yi duk abin da ya kamata. Kuma a yi zama cewa a zahirance kenan ana haka ɗin,
ba kawai a baki ba,
cewa synchronization ba kawai a baki ba, ba kawai a fito ana tababatu ba, kowa ya saki press statement.
An saurari bayanin Wing Commander Musa Isa game da sha'anin tsaro a Najeriya. Yanzu kuma ga manuniya.
Manuniya.
Yana magana akwai hadari, amma a yanzu kuma shi ne ke magana akwai hadari. A Najeriya da tukun gwamnati sun kaujina musun kosu da murabusai murabusai irina. Da shigo layin na musa maraba da zuwa.
Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sallami da kenan ke nuna wa da duniya cewa zirga zirgar ziyarce-ziyarcen da tsohon gwamnan jihar Kaduna ɗan Rufa'i ke yi ta ƙara tabbatar da cewa wasu na da daraja ne kawai idan suna rike da mukami. Ko da ke kuma game da rikicin rungumannin mu fadin cikin gidan gwamnatin jihar Kaduna, maganar makalkalewa magudun murgino ma dudin bashi ce take ƙara daukar dimi.
Akwai kamfani sun san sami ne suka ce suna so biyan naira biliyan 40, ne ce musu nan ga biliyan 40.
Jihar Kaduna mun gano cewar a watan January da February ta samu 17.5 billion naira. Kagan ka hada wajen 35 billion naira aka samu. So in ka gani shi kan figures din da yake bada har yanzu sun kasa zama su daidaita alƙalma din.
Ita ma dai jam'iyyar Labour da ta fara ci da wutar rikicin cikin gida akan zaben zakulo sabbin shugabanni ta nuno ta alama ne cewa ta yi tsayuwa irin ta gwami.
Sun so su ma su zo su yi takara ne. Sun dauka kawai Peter Obi zai bada sunayen su ne a zo a saka su a ciki kuma su tura waɗanda suke ciki waɗanda suka wahala jam'iyyar ya aika ga bai dace ba.
Waɗannan fa so mun taɓa tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku ja ciki wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku da bayanai da dumudumi. Shiri na 164 cikin jerin shashiren manuniyan da kan zo muku duk makon duniya, amma kuma na ƙarshe cikin wannan wata na azumi. Me yiwa kuma azumin amma na zama babu mukami yasa tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasu Ahmed Rufa'i ya fara yawon zaurcin da suke gani a matsayin tsegumi. Tsohon gwamnan jihar Jigawa Alassar Lami da ya ce yanzu ne ɗan Rufa'in zai gane idan da gaske ne a kasar akwai masu kallon shi a matsayin wani jarumi.
Wato bana son magana kan Rufa'i. Ne magana kan sa shekara kamar 10 lokacin da ji senate akwai minista kuma ki tace shi bai a bashi misa kan wani ba, shi ba ta sai wani ba sai sa. Izo zo zama gwamna. Dama can ai mukamin ne yake magana ba Rufa'i ba. A yanzu Malam Rufa'i ke magana mutum ko ne fasan kaman ni. Me lokacin ki gwamna ko ne sa kasan nan? Akwai ne sa wurin sa. Dama ai mukamin ne yake yawo a kansa. A yanzu kamin ya soka. Yanzu akwai gwamna Kaduna. Shi ne shugaban sa. Wai da akwai gwamna Jigawa. Ko ina so kuma so shi ne shugaban. Saboda haka alhamdulillah yanzu ya zo layin mu. Na ordinary person local irinmu mu je zuwa
amma abin mamaki shine ya je wurin Abdul Ninki wanda sanata ne kuma dan PDP sai ake garin kamar watakila yana san sana ku
ne shine kai nayi misa ne ai na san shi dai ashe na san ne shi da riba da suwa club asan yana san manya akan usaje da take yake da sai ko bayan nan zai yi wasan jama'a saboda haka da kaje idan mukami yana magana akwai hadari amma a yanzu kuma mutum yake magana mukami ba a Najeriya da tukun gwamnati sun kaujina musun kosu da murabusai murabusai irina da shigo layin na musa maraba da zuwa
game da ruda rikicin rungumo bashi a jihar Kaduna kuwa gwamna Obasanin da ya rataba hannu wajen ciwo bashin lokacin yana masarjan tare Nigeria ne ya nuna da cewa a gaskiyar magana tsohon gwamna Nasu Ahmed Rufa'i ya riga ya haƙa mishi rami.
An yanke mana 7.5 billion aka cire ma Kaduna saboda bashin da ake duma. Saboda haka ba za mu idan albashi ba sai mun ci bashi. Kuma wannan kuɗi da aka cire mana na je gaban shugaban ƙasa na yi kuka. Ya ce mu wannan bashi na miliyan 556 na dala bashi ne na walba amma zai ga abin da zai yi dan taimaka mana. Saboda haka kudin da ya zo mana 3.6 billion albashinmu a jihar Kaduna is 5.2 billion sai mun samu billion da za mu cika mu biya albashi na dai kenan. Na biyu na tambaya wannan kudin da aka yanke mana wannan watan ne kadai aka ce a'a za a yi shekara 6 nan ji kudin nan da lokacin aka ce bashi na dala na 460 yau official na dala is 1300 waɗansu ma sun je suna zagi na cewa an fara aiki a Kaduna na kasa ƙarisawa. To in zan ƙarisa sai na biya biliyan 110 15 ba mu da su ba mu da maganin su saboda haka abin da ke gaba na albashi ne akwai company sun sami ne CCECC suka ce suna so biya su naira biliyan 40 nace musu na naga biliyan 40 biliyan 40 ta zo hannu na zan shiga kauyuka ne in ta musu titi wallahi ta dai
sai da kuma tsohon mataimakin mai bada shawara a karkokin shari'a jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Kaduna barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce idan dai maganar kokawa kan ciwo bashi ne to gwamna Obasanjo fa bashi da wani hurumi
mallam Obasanjo gwamnan jihar Kaduna an bashi cikakken handling over not a bayyana komai da abin da aka yi da shi da wanda shi kanshi ma taimaka aka kori su Shehu Sani da Husula Hunkuyi ka kawo su don su je su taimaka a bada bashin nan ya sani kuma abin da ya bani mamaki shine wata uku na farko ya kamata yi wannan magana ya akai sai yanzu yake wannan magana
sai yanzu ya ga girman abin da ake cirewa
abin da ake magana akai shine an baka bashin nan ai kana ganin girman bashin duk bashin da aka bar mu jihar Kaduna ta kai bashin da aka bar mu Najeriya ne tun da ya taba complain akan bashi misali idan ka kawo ki diddigan bashin nan da abin da ke shigowa duk lokacin da aka cire subsidy din aka cire tallafin man fetur ai kudi ne ya karu mu jihohi jihar Kaduna mun gano cewar a kididdiga a watan January da February ta samu 17.5 billion naira kagan ka hada wajen 35 billion naira aka samu so in ka gani shi kan figures din da yake bada har yanzu sun kasa zama su daidaita alƙalma din sannan ka zo ka ce albashin jihar Kaduna billion 5 ne da digo 2 ta ina ta kai zan billion 5 ka dauki ma'aikata ba a mutu ba a retire ba
ki zari ku yadda alƙalman da ya bayar
wannan alƙalman suna karo da juna kai gwamnati ne ba neman tausayawan jama'a ne kake so kai ba
eh amma yana so mutane
ku kai ma
halin da ake
ciki ka zauna ne kan natsu a waje daya ka zagaye kanka da mutane masu ilimi masu hankali wanda suka san abin da ake yi a zauna ai aiki a fuskanci jihar kaman yanda Tinubu ya zauna ya fuskanci kasan baki ɗaya bai taba zama na minti ɗaya yana korafi akan an bar mai bashi ba kuma akwai bashin nan dimilgi an bar mashi
ashe dai da gaske ne akwai barazanar bugun bazar da bazar wasu jigajigan jami'ar adawa ta leban da aka ce wasu ma sun riga sun fara zaman jimami wannan tabbatar da tagagin tangarda da tada targadan tuturniya kuma ya fito ne daga bakin babban magatakardan jam'iyyar leban a Najeriya Alhaji Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi
ba wani matsala da muke da shi da shi Peter Obi amma ba shakka a waɗanda suke tare da shi waɗanda ake ce ma obedient sun ba da gudunmuwan su amma kuma yawancin su da dama ba ƴan jam'iyyar Labour Party bane jam'iyyar Labour Party bayan rasuwan chairman na jam'iyya din an samu canjin shugabanci inda ainihin shi barista Julius Abule ya zama shine chairman na jam'iyya ni kuma Umar Faruk Ibrahim mai raƙumi na zama national secretary to lokaci ya karato da zamu tabbatar da cewa mun yi convention dan mun cike lokacin to mun ba INEC notice wadatacce mun kuma zauna mun tantauna da ainihin shi mai girma Peter Obi mun tantauna da ainihin zababben gwamnan mun tantauna da ainihin senatocin mu da ƴan majalisun waɗanda muke da su mun yi convention kuma maganan cewa Peter Obi wai za su bari da shi da obedient wannan duk yawanci ana aran bakin sa ne ana ci mashi albasa ba shakka ya ce a zo a duba a yi abin da ake ce ma wai wider consultation kafin a zo a yi convention to mun yi convention kuma da yardan ainihin shi Peter Obi diddai da yawancin waɗanda suke goyen bayan shi ba su ji daɗin abin ba abin da ya sa kuma sun so su ma su zo su yi takara ne sun ɗauka kawai Peter Obi zai ba da sunayensu ne a zo a saka su a ciki kuma su tura waɗanda suke ciki waɗanda suka wahala a jam'iyya to rana ɗaya wani ya shigo kawai dan ya biyo Peter Obi ya ce a za a zo ya ture mu zama ƴan kallo a harkan jam'iyya ai kaga bai dace ba
kina cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafar mu rafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu ba ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya ba kuma maganar wani babba ko ƙarami domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1148 ne su ma su yi sallamar sakin madafin ikon da daga nan ne su ma za su saje cikin masu zaman zulumi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da shirya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daud dan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daban-daban tun da mu ba wanda ya kakaba mana takunkumi ni Isa Loli kara da kan shiryan gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya
gaida Isa da tawagarsa yanzu kuma lokaci ne na sauraron darussan azumi albarkacin watan azumin Ramadan
A'udhu billahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ku sunana Imam Sa'idu Dalhatubawa babban limama masallacin Juma'a na rukunin gidajen ma'aikatan ruwa dake nan titin Murtala Muhammad a cikin garin Bauchi jihar Bauchi Nigeria Alhamdulillah na zaiwan wannan wata na Ramadan mai cike da alkhairai da falala kadan daga cikin falalan wannan wata na Ramadan nasin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tabbatar da cewa wata ne wadda Allah ta'ala yana yanta bayi kowane dare da yini daga ainihin azaba zuwa ga samun gidan tsira kuma har ila yau daga cikin falalan wannan watan har ila yau na ɗaya daga cikin falala na wannan azumi kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar cewa lisaimi farhatani yafrahu huma farhatun inda fidrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi mai azumi yana da wasu farin ciki guda biyu da Allah ya azurta shi da wannan farin cikin wanda zai yi su daya lokacin da ya zo bude baki zai ji dadin cewa yayi wani abu da Allah ya yarda da shi ko yake neman yardan Allah da wannan abu babu mai azumin da zai zo shan ruwa ba za ka same cikin jin dadi da walwala yana kuma jin kwanciyar hankali a ransa ba na yayi wani abu da Allah yake so kuma yana fatan Allah ya yarda da shi to sai kuma babban farin ciki da zai yi shine lokacin da zai gamu da ubangiji don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowane aikin dan adam a hadisul qudusi Allah da kansa yake cewa dukkanin aikin dan adam nashi ne sai dai azumi ne kadai na dauka nawa cikin ayyuka duk gaba daya to sai malamai suka ce kowane aiki Allah ya fadi ya walladan da zai baiwa mai yi amma ban da azumi sai Allah ya ce wannan nawa ne ni zan yi sakayya wa mai yi don ni matukar dayan ku zai bar abincin sa ya bar abin shan sa ya bar iyalansa na tsawon awanni yin azumi din saboda ni to ni ne kuma zan yi sakayya akai to wannan yana nuna daraja da falala na wannan azumi na watan Ramadan
da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirmu na karshe wato labarai an manfa'a ta dace
to Ibrahim a takeice ya fada wa Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu jiya Alhamis cewa har idan Isra'ila za ta ci gaba da samun tallafin Amurka a yakinta da Hamas to za ta buƙaci ta samar da sabbin matakan da za su baiwa fararen hula da ma'aikatan jinkai da ke kokarin kai musu abinci kariya kwanaki bayan da dakarun Isra'ila suka yi lugudan hare-haren wuta hare-hare ta sama da yayi sanadiyar kisan ma'aikatan jinkai 7 fadar White House ta ce Biden ya jaddada wa shugaban na Isra'ila ta wayar tarho cewa ba ma goyen bayan harin da aka kai wa ma'aikatan jinkai sannan ba za mu amince a ci gaba da wannan yanayi na bukatan jinkai da ake ciki ba jami'an Ukraine sun faɗa jiya Alhamis cewa wani harin jirgi mara matuki da Rasha ta kai cikin dare ya kashe akalla mutum 4 sannan wasu 12 sun jikkata a birnin Kharkiv da ke gabashin kasar magajin garin Kharkiv Igor Terekhov ya ce jirage mara matukan sun afka wasu gidaje inda mutane ke zama harin ya yi sanadiyar katse wutan lantarki ga mutum 350 da ke zama a yankin ya kuma buƙaci dukkanin jakadu su baiwa ƙawayen Ukraine baki domin samarwa Ukraine na'urorin kariya masu inganci Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa jiya Alhamis cewa akwai buƙatar a baiwa Ukraine ƙarin tallafi cikin gaggawa biyo bayan ganawar da ya yi da ministocin harkokin wajen kasashen NATO a sa'ad da ake dada samun damuwa kan yiwuwar cewa
to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin yanzu a madadin Aisha Ma'azu wadda ta taya ni gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu Malam Zubair dan mutan Suda ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma anjima wassalam